sashen Hausa na murya Amurka VOA yake gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan radio amfani fara'a sarauniya da dalon a jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a kuma Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin murya Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yaki da zazzabin cizon sauro a jihar Borno da ya shafi yara miliyan 2. Shin me ya faru ne a yayin ziyarar shugaban ma'aikata na fadar Asurof da ya kai Kano inda ya duba aikin tagwayen titi? Muna da zantawa. Kazalika muna da ra'ayoyin fasinjoji masu bin jirgin kasa daga Abuja zuwa Kaduna. Muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden na shirin bayyana sunayen mambobin majalisar ministocinsa na farko ranar Talata. Wani babban mai taimaka masa ya faɗa a jiya Lahadi. Duk da cewa shugaba Donald Trump ya buƙaci 'yan jam'iyyar Republican da su taimaka masa a ƙoƙarinsa na fafatawa a kotu don sauya kayan da ya sha a zaben. Rand Klein, shugaban ma'aikatan fadar White House mai shigowa na Biden, ya ki yarda a wata hira da aka yi da shi a shirin This Week na gidan talabijin na ABC ya faɗi shugabannin hukumar da Biden zai bayyana. Amma zaɓaɓɓen shugaban ya faɗi a makon da ya gabata cewa ya zaɓi sabon sakataren Baitul Mali, kuma zaɓin nasa zai faranta wa dukkan ɓangarorin jam'iyyar Democrat. Yayin da Biden ke shirin zama shugaban Amurka na 46 a bikin rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu, Trump ya ki yarda da ya sha kai. Jiya Lahadi, shugaban Amurka mai barin gado ya faɗa wa mabiyansa a kafar Twitter cewa za mu bankaɗo ɗimbin ƙuri'u na jabu ku jajirce 'yan jam'iyyar Republican. Amma ya zuwa yanzu dai fafatawar shari'a da Trump ke yi a kotu babu wata riba, inda kwamitin yaƙin neman zaɓensa ya rasa samun nasara ko ya janye ƙararraki har 34 da ke ikirarin an yi maguɗin jefa ƙuri'u da maguɗin ƙidayar ƙuri'u a muhimman jihohin da aka yi hasashen Biden zai yi nasara don neman wa'adin shekaru 4 a fadar White House. Taron kolin yanar gizo na shugabannin manyan kasashe 20 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya ya lashe takobin samar da allurar rigakafin coronavirus ga dukkan mutane. Game da allurar rigakafi da gwaje-gwaje da maganin COVID-19 cutar da coronavirus ke haifarwa, ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba don tabbatar da samun wadatar su ga dukkan mutane, a cewar sanarwar ƙarshe daga ƙungiyar jiya Lahadi. Shugaba Donald Trump ya bayyana muhimmancin manufofin da ke inganta ma'aikata da iyalai yayin ganawar ta jiya Lahadi, a cewar wata sanarwa da sakatariyar yaɗa labaran fadar White House ta fitar. Ta kuma tattauna kan nasarori na tarihi da aka samu a Amurka da duniya baki ɗaya wajen ƙarfafawa mata, ya kuma yi kira ga dukkan ƙasashe da su ƙara himma. Sanarwar ta ci gaba da cewa, ƙari kan wannan, rahotannin labarai sun ce shugabannin G20 sun yi alƙawarin magance matsalar bashin ƙasashe masu tasowa, amma sun kasa bayyana kowane irin mataki da aka fara ɗauka. Jiya Lahadi an rufe rumfunan zaɓe da aka yi na ƙasa a Burkina Faso, yayin da yawancin al'ummar ƙasar suka kaɗa ƙuri'unsu ƙarƙashin barazanar ɓarkewar rikicin 'yan ta'adda. Ana sa ran samun sakamakon zaɓen a tsakiyar wannan makon. Shugaba Roch Kabore, wanda ke neman wa'adi na biyu na shekaru 5 tare da wasu 'yan takara 12, ya yi alƙawarin tabbatar da tsaro da daidaito a ƙasar. Kabore, mai shekaru 63, ana sa ran zai yi nasara, duk da cewa yana cikin tsaka mai wuya tare da 'yan takarar adawa. Tsohon ministan kuɗi Zephirin Debre, mai shekaru 61, na jam'iyyar Progress and Change, kuma wanda ya zo na biyu a zaben da aka yi na shekarar 2015. Da Eddie Kombogo, shugaban jam'iyyar Congress for Democracy and Progress, ta tsohon shugaba Blaise Compaoré, wanda wani boren jama'a ya hambarar da shi a shekarar 2014 bayan shekaru 27 yana mulki. Koyaya, dole ne Kabore ya lashe kashi 51 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa a zagayen farko don kauce sake zagaye na biyu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashe sun fara shimfiɗa shirye-shiryen rarraba allurar rigakafin cutar coronavirus a jiya Lahadi. Inda kasar Jamus da Amurka ke shirin yin allurar rigakafin ga wasu al'ummominsu a farkon watan gobe. Ministan kiwon lafiya na Jamus, Jens Spahn, ya faɗa manema labarai jiya Lahadi cewa akwai dalilin samun ƙwarin gwiwa cewa za a amince da allurar rigakafin a Turai kafin ƙarshen wannan shekara. Kuma bayan an amince da ita, za a iya fara allurar rigakafin nan da nan. Kasar Amurka ta shirya fara yi wa wasu rukunin mutane allurar rigakafin tun daga ranar 12 ga watan Disamba, kwanaki biyu bayan da hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta kammala nazarin allurar rigakafin ta Pfizer. Faraministan Habasha ya bada wa'adi ga sojojin yankin Tigray da su miƙa wuya ko kuma su fuskanci farmakin soja a babban birnin jihar na Mekele. Abi Ahmed ya ce, tafiyar ku ta halaka tana dab da kawo ƙarshe, kuma muna roƙon ku da ku miƙa wuya cikin lumana cikin sa'o'i 72 masu zuwa, ganin cewa kuna kan matsayin da ba za ku dawo ba. In ji Abi Ahmed a cikin wata sanarwa da ya nufi shugabannin ƙungiyar ta TPLF, ya ƙara da cewa ku ɗauki wannan dama ta ƙarshe. Sojojin Habasha sun yi ta fafatawa da sojojin yankin na Tigray tun lokacin da rikici ya ɓarke a ranar 4 ga watan Nuwamba, lokacin da Abi ya tura rundunar tsaro ta ƙasa zuwa yankin bayan da ya zargi sojojin yankin da kai hari kan wani sansanin soja da ke wurin. An kashe ɗaruruwan mutane yayin da dabbai suka gudu zuwa Sudan tun daga lokacin. Katse hanyoyin sadarwa da yanar gizo a yankin ya sanya ba a iya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu da rahotannin tashin hankalin.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Hukumar lafiya ta duniya da gwamnatin jihar Borno sun kaddamar da rigakafin zazzabin cizon sauro ga kananan yara miliyan 2 a fadin jihar. Rigakafin dai shine karo na 4 da kuma ya kasance karo na ƙarshe da aka karkare a wasu sansanoni ƴan gudun hijira. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Kididdigan hukumar lafiya na majalisar ɗinkin duniya na nuni cewa kowanne ɗaya daga cikin mutane 4 dake fama da cutar zazzabin cizon sauro ƴan Najeriya ne. Sannan kuma kowane yaro ɗaya daga cikin yara 10 'yan jihar Borno ne. Dr. Salihu Aliyu Koyabra dai shine kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Borno.
A tsari ne da ake yin shi kowane shekara saboda lokuta da ake ganin cewa sauro sukan bunƙasa musamman lokacin damina da lokacin da kaka ke shigowa. Akan yi ne saboda kare yara musamman wanda suke shekaru 5 zuwa ƙasa daga kamuwa da zazzabin cizon sauro. Mun sani cewa zazzabin cizon sauro yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo yake haddasa mace-macen yara musamman wanda suke ƙasa da shekaru 5. Shi yasa muka dauki wannan dawainiyar muka yi wannan yunkurin.
Ta Bala Hassan babban jami'i ne a hukumar lafiya na majalisar ɗinkin duniya.
A kowane ɗaya daga cikin kudu na mutanen da suke zazzabin cizon sauro a duniya a nan daga nan ƙasar Najeriya ne. Sannan kuma idan muka zo nan ɗaya daga cikin 10 daga nan jihar Borno yake. To kaga wannan ya nuna cewa zazzabin cizon sauro yana da illa a nan jihar Borno sosai. Shi yasa aka zaɓi cewa kaddamar da wannan gangami na ba wa yara wannan maganin domin ya kare su daga zazzabin cizon sauro. Abin da yasa aka zaɓi musamman sansanin gujin hijira, za mu ga cewa mutane ne wanda yake na ɗaya marasa ƙarfi, marasa galihu, kuma suna cikin yanayin da suke buƙatar taimako sosai.
Ganin cewa an aiwatar da wannan rigakafin ne a ɗaya daga cikin sansanonin ƴan gudun hijiran da ke cikin garin Maiduguri da ake kira Albiskin Camp, hakan ya sa na tambayi ɗaya daga cikin iyayen yaran da aka ba su wannan rigakafin.
Sunana Nana Umar.
Daga ina kika zo?
Mafa local gami.
Daga Mafa, ko kuna gudun hijira nan shekara nawa?
Muna da shekara 2 nan gudun hijira.
Ga shan ba yaran mu ke maganin malaria. Dama taba karban irin wannan maganin ne?
Ana ba mu duk wata, an sun zo suna ba muna karban.
Kuma yayin lafiyan yaron yanzu?
Lafiyansa kalau maganin ne muna amfani. sosai wallahi mun gode maganin da ake ba mu wallahi ne mana amfani sosai sana malaria ana ba sai yana taimaka musu
wajen ta ko kuma shekaran sa na yara
wannan shekaran shi biyu Hassan da Usaina su kuma shekaran su uku
okay yaran ki da aka yi musu wannan aka ba su wannan magani
yara uku da Hassan da Usaina da Hassan kuma
ta Allah taimaka
amin ya
rabbi Allah kara musu lafiya
amin
juya kan honorable kai juya kai
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A makon jiya ne shugaban ma'aikata a fadar shugaban Najeriya Farfesa Ibrahim Gambari ya jagoranci tawagar gwamnatin tarayya domin rangadin yadda aikin gyaran hanyar Kano zuwa Kaduna da Abuja ke gudana. Bayan tawagar bisa rakiyar gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ta isa Kaduna daga Kano, an gudanar da kwarya-kwaryar taro da masu ruwa da tsaki har ma jama'a suka nanata buƙatar gaggauta kammala aikin gyaran hanyar. Sai dai ministan ayyuka Babatunde Fashola ya ce aikin zai kwashe kimanin shekaru biyar masu zuwa kafin kammala shi. Farabu Nasiru Garba Danti da ke zaman tsohon dan majalisar dokokin Najeriya ya yi fashin baki dangane da makasudin ziyarar da kuma abinda ya kamata gwamnati ta yi domin kammala aikin cikin hanzari kamar yadda za ku ji a tattaunawar su da wakilin mu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari.
Ga abin da ya zo na NSAS din ya kawo tashin hankali ma gwamnati to yan arewa su abin da yake damun su kullun ana kashe su an hana su su je gona an hana su su je kasuwa an hana su je asibiti komai an hana su kuma gwamnati bata bada damu akan wannan ba to idan an ci a NSAS su kuma a kawo karshen wannan security din to gwamnati sai ta duba ta ga cewar wannan hanya tana daya daga cikin dandali da ake samu wannan security yaya za a kwantawa da yan arewa hankali ya za a yi su san cewar gwamnati fa yanzu ta san kama su da ake kashe su da ake abin damuwa ne a jinsu shi na nuna musu cewar wannan hanyar fa tunda tana bada gudunmawa muna kanta ba mu manta da ita ba muna iya kokarin magana gaskiya ba haka bane abin da aka yi tun da farko shekara uku ina jin in ba manta ne ba aka ce za a yi gama wannan hanyar lokacin da aka ba shugaban kasa shawarar ya zo ya yi flagging of na wannan aikin kaddamar da aikin hanyar Kano zuwa Zaria zuwa Abuja mun riga mun san an riga an yi passing budget kasafin kuɗi ba ta ciki dole ne a tafiyar hanya idan shekara uku nan kusan sun kusa gama ba a yi ba sai ka duwa ka ga cewar maganar da ya yi ta shine tun da ba gwamnati sadaka za a yi mata ba kuɗi za ta biya sai mu koma mu ga cewar nawa aka kashe wannan hanyar gabaɗaya shi budget ɗin wannan kasafin na ƙasar nan percentage nawa aka yi tabbatar aka aiwatar da shi magana ita ce shugabanni waɗanda wannan alhaki yake wuyansu ka koma gabaɗaya ko ba kuwa ka ɗauki shi minista na ayyuka ba shi da abin da muke kira a turance political will a cikin zuciyarsa
wato bai da
aniyar a yi aikin nan kamar yadda ake yanzu yana gaya mana cewar yadda ake handling din wannan aiki na Kano Zaria Kaduna Abuja haka gwamnati take riko da aikin da ake yi na expressway na Ibadan zuwa Lagos ko kuma haka ake yi wa aikin gwamnati da suke cikin Lagos na waɗannan bridges din da ake musu yara haka ake yi haka ake releasing din kuɗi haka gwamnati ta maida hankalinta ba haka ake yi ba har alƙawari ake musu ake bugun abin nan ake cewa an saki kuɗi biliyan kaza magana ta gaskiya gwamnati ta fito ta yi wannan maganar aikin hanyar bisa haƙƙin gaskiya da gaskiya shine a saki kuɗin da za a yi ayyuka a kuma sa ido ga waɗannan kamfanonin da suke ɗaukar wannan aiki
kaman idan akwai wannan aniya ɗin da sa himma political will ɗin da kake magana za a yi a gama a shekara ɗaya ko shekara ɗaya da wani abu kenan kamar yadda su mutane lokacin da aka yi taro a Kaduna da su jami'an gwamnati tarayya aka nema
shin wannan hanyar da muke magana ta waye ita General Ibrahim Badamasi Babangida shi yi wannan hanyar da farko wannan fa ba sabuwar hanya ba ce gyara ne za a yi general maintenance ne abin da suke kiransa shi ne za a yi garan bawul ne za a yi mata shekara uku zuwa uku da wani abu da yi shi ya ɗauka gaba ɗaya ma aka yi ta aka yi komai da komai yanzu yaya za a yi a zo a gaya mana a ce wai an yi shekara biyu uku ana yi a baya kuma a ce sai nan shekara biyar za a yi za a kammala abin da ka yi shi sabo a shekara uku da wani abu ko a ce ma shekara hudu, yanzu zaka zo kai gyaran sa kai shekara uku kana yi, kuma yanzu ana magana sai kai shekara biyar.
Muryar Amurka ake sauraro dan labarai masu sahihanci daga tushe. Duk da cewa fasinjoji kan sadaukar da komai su bi mota tsakanin Abuja da Kaduna dake da kalubalen masu sace mutane, wasu da dama kan zabi shiga jirgin kasa ne dan hanyar lafiya abita da shekara baya ga fafutukar samun tikiti. Kazalika akwai matsadar kuɗin da yan nufutun dawowa da jigilar jirgin kasar bayan rufewa sakamakon annobar coronavirus. Wakiliyar mu Hawa Umar ta dauko mana ra'ayoyin jama'a.
Suna Jamil Umar, ina nan gurin misalin karfe 8:40 na zo ban samu tiket din karfe 10 ba, lokacin ma tiket din karfe 10 an gama sai da shi, so na zauna na jira tun daga lokacin har yanzu dai. Yanzu ina ga karfe 4:20, bamu tafi ba kuma bamu ma san lokacin tafiya ba.
To dama ka zo zaka bi jirgin 10 na safe ne?
Eh, na zo da niyan bin jirgin 10 na safe, tara ma bi ma ƙara samu ma tiket din karfe 10 ma ya ƙare. Sai na ce barin hakura in bi na karfe 2. To na karfe 2 ne dai gashi nan dai har yanzu muna nan, kuma in kika lura mutane da yawa ma suna nan a zaune, everybody is stranded. Kuma ni ina da abubuwan ma da zan yi a Kaduna wanda yanzu lokacin meeting din ma ya riga ya ƙare.
Suna na Alhaji Yakubu Sani.
Alhaji, tun karfe nawa kake nan?
Ni ban dade kwarai ba ga yadda abun ya zama, na zo wajejen karfe 1 anan.
Yanzu karfe nawa?
Yanzu karfe muna 4 da kusan rabi.
To me zaka ce game da zurga zurgan wannan jirgin kasa na Abuja zuwa Kaduna?
To alhamdulillah wannan abubuwa dai tunda jirgin nan ya zo da anan, mutane na ta ganin cewa an samu sauki, yadda ba kullun sai mutun ya ta daukar motar sa ba ya kona mai ga risk da ke ciki. To ana nan dai abun yana ci gaba. To kuma dai gaskiya a ƴan kwanakin nan ko ƴan watannin ba sai muna ta ganin mun samu matsala irin ta lalace wa jirgi din, ya zama da mutane sai su zo wasu ma su ice wasu tun daga safe sake gidan. Yanzu halin da muke ciki akwai wanda suka zo tun safe karfe wajen 9 don su samu jirgin 9:50. To amma sai zama da cewa tun dai daga lokacin aka fara samun matsala, ko da yake dai akwai kuma matsala ta tsaro wadda ita ta kara asala al'amarin ya zama haka. Kowa yanzu mutane duk sun bar tafiya ta mota, kowa dai an damu jirgin. To an zo an cinkusa an yawa, sai ga irin ita kuma wannan matsalar tasu ta lalacewar jirgin da kuma rashin tsari. To shi ma duk ya ƙara al'amarin, yanzu ga ya ina je wajen shift 3 kenan ba a yi ba.
Me kake ganin yake kawo wannan matsala?
Gaskiya yadda ƙasar mu take Najeriya, kusan kowane sector kowane bangare haka yake, a kowane bangare akwai matsala take. To shi ma wannan din ya zama part of Nigerian factor. Da yadda al'amarin aka fara shi cewa Chinese ne in sun zo za su train mutanenmu za su take over. To kusan hakan ake, amma to saboda dai hali namu na Najeriya watakila shi wannan ma ya ƙara al'amarin, saboda komai namu bamu dauke shi da mutunci ba da daraja.
Kar a sha'afa, Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Binta Asiru da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da saki saduwa a wannan shiri na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esero, jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako wanda zai zama na kashi na uku, za mu ci gaba da hirar wakilin Muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ke Kano a Najeriya da chairman na NDLEA Muhammad Mustafa Abdullah akan irin faɗi tashin da suke yi na hana shigar miyagun kwayoyi a cikin Najeriya. Za kuma ku ji burinsa. Bari mu koma jihar Kano ga Mahmud Kwari.
Menene burinka watakila game da yaki da ta'ammali a wannan lardi na?
Kasan visa ne illan safarin kwaya ne, ruwan dare ne game duniya. Kamar da na gaya maka, mu kanmu a Najeriya za mu fara daga ƙananan hukumomi, wato local government. Mu san abin da ke wakana ciki kafin zoma har state capital, kafin ma wani ɗauki wani abinci ya je airport. Mu gama da gidanmu tukuna kafin mu fara zuwa neighbors mu. In mun sa gidanmu in order, muka tattalin mu a cikin gidanmu, amsan cewa wayansu ba su shigo mana da wani abu daga waje ba. Kuma ko a Majalisar Ɗinkin Duniya ana tabbatar da haɗin kan ƙasashe don a yaƙi wani abin gaba ɗaya ya fi amfani. Kuma Najeriya tana iya ƙoƙarinta ta haɗa kai da duk wannan gida manufa na alheri na hara wannan sababbin kwayoyin nan. Kai ka tuna na gaya maka a baya cewa kowane kamfani da gwamnati ke da shi, kowane agency da gwamnati ke da shi, akwai dokoki da ta kafa ta. An wani su ba su yi nasu ba wannan laifi na gare su, amma mu ko kuwa su ba su yi nasu ba mu zama namu, ba za mu sa baki mu a haƙin wasu ba. Su kamfanin safarin jirgin sama an ba su bi dokokin da ya kafa su ne, binciken kayan mutane har yanzu lokacin mu za mu kama. Akwai da abubuwa da ya kamata masu kara duba yanayin da suke kamar na karɓan kaya a auna har ya wuce cikin wajen lodi ba game kayan ba, kuma doka actually abinda take is kowa ya kawo kansa da kansa a duba, a bashi a auna, a bashi shaidan cewa an bincika an lodi. Amma sai mu waye gari mu gani cewa wa'yansu ma su ne masu tafiya amma ba su ke lodin kayansu ba, kamar na wannan haka Saudiya nan, kaga wannan talikan nan ta riga ta wuce babu komai a cikin kayanta, amma sai aka daga ba aka kara mata kayan wani da ba nata ba, aka manna a cikin ticket nata. Shi abin da same ta kenan a Saudi, da kuma Saudi ba ruwansu sun an liƙa maka wannan kai ne mai shi. Sai da muka zo muka yi bincike a nan muka tabbatar ba ita ba da shi, muka gaya wa Saudi shi yasa aka saki wannan yarinya.
Kamar za a iya cewa irin wannan sakaci yana mayar da hannun agogo baya ga ayyukan jami'an hukumar NDLEA a Najeriya?
A kwarai da gaske, amma duk da haka mu ba za mu kasa yin aikin mu, za mu yi aikin mu. In wasu ba su yi nasu wannan su da Allah, amma mu za mu yi namu. Abin da ba za ka faka danka da kaya fa ba ya sha dan yi wani aikin ta asa, kada ka ba da wani Allah na ganinka. Na biyu kuma sai in gaya maka hudu ne ya kamata da mu da kuran jaridu ne, duk inda kake da masaniya cewa wani ga abin da yake yi, mu ba ma shakan kowa, ka nuna mana ga abin da yake yi, ga inda yake yi, muka samu muka bar mu da sauran. Ba wani da muke shakka, kowaye ne shi, ko mun girman ka siyasa, ko mun kankantan ka, in je ka keta wannan dokar samun bika. Ni shugaban kasa bai ce mini ka cire wani ba a cikin wannan abu. Duk wanda ya laifin safarin kwaya ka kama shi, haka kuma muke. Ba wani da aka cire mana ciki.
Batun ake maganar shari'u tunda in kun kama kuna gurfanarwa kamar yadda kai bayani, a batun shari'a din nan menene za ka iya cewa ƙalubalen ku dangane da yaƙi da sha da ta'ammali da kuma dillancin miyagun ƙwayoyi a Najeriya?
Sha ne mu dauki sha cikin yanzu, kaga dai yawancin wanda abin ya fi hatsari gare su matasanmu ne, ba za ka iya ɗaure su duka ba, ba za ka iya kashe su duka ba. Saboda haka shi yasa project na dawo da su Najeriya su zama mutanen kirki ya dole ne yana kan wuyanmu, yana kan wuyan Najeriya, kuma haka dokan ta ce. So muna da fanni na daban na dawowa da yara yaye su from wannan abun da suke sha ta zama mutanen kirki a cikin society.
Kamar reformatory
kenan. Yes, reformatory. Wannan babban bangare ne a aikin NDLEA. Amma zan iya gaya maka cewa yanzu dai muna da karancin irin wayannan masana'antar
na
yawa. A duk da haka kuma kaɗan kaɗan ne ina ji gwamnati ta fuskanci a samu a dakule shigo wasu tukuna.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, ni ce taku Binta Esaru da na haɗa shirin da kuma gabatar, da ke cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku kashi na hudu.
Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Punch. Daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ranta ba hannu akan wata sabuwar doka da ke hana bankuna daukan duk wani wanda aka kora aiki a matakin gwamnatin tarayya ko jiha ko kuma karamar hukuma a matsayin ma'aikaci a banki. Har ila yau dokar ta bayyana cewa duk wani ma'aikacin banki da aka samu ya karbi kamasho domin bada bashi a banki, za a dore shi na shekara 5 ko kuma tarin naira miliyan 5 kuma fada masa duka. Sai kuma jaridar The Vanguard daya daga cikin manyan labaran The Vanguard na cewa kwamitin nan da gwamnatin jihar Lagos ta kafa domin bin habahasi da kuma sauraron shaidu game da rikicin kawo karshen bangaren yan sanda na NSAS a Lagos a karo na biyu ya sake kallon bidiyon sashen Lekki inda aka zargi sojoji da yin harbi. A cewar jaridar Vanguard dai wannan ne karo na biyu da kwamitin ke kallon wannan shaida da sojojin suka bayar, kuma tuni aka fara gabatar da tambayoyi ga sojoji da ke gabatar da shaida a gaban wannan kwamiti. Sai kuma jaridar Daily Trust, a inda ake murnan za a kawo karshen yajin aikin da malaman jami'o'in Najeriya suka sha watanni suna yi sakamakon cin mai yarjejeniya tsakaninta da gwamnatin Najeriya. Yanzu haka dai gwamnatin Najeriya ta hannun ministan kwadagon kasar Sanata Chris Ngege ta ce daina amfani da tsarin biyan albashi na IPPIS da kungiyar malaman jami'o'in kasar ASU ta bukaci a yi na wucin gadi ne. A waje ɗaya ita ma kungiyar ta ASU ta ce ba za ta janye yajin aikin nata ba har sai an gama warware wasu muhimman batutuwa tsakaninta da gwamnatin Najeriya. Sai kuma jaridar Leadership, ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership na cewa yanzu haka rudai 'yan sanda a jihar Oyo ta kama wasu mutane biyu ciki har da wata mace mai ciki bisa zargin da ake masu na cin gasasshen naman wasu jami'an 'yan sanda da aka kashe a lokacin zanga-zangar kawo ƙarshen 'yan SARS. Kakakin rundunar 'yan sandan Sprutanda Olugbemga Adfadi ya ce zaka wata mata 'yan shekaru 34 mai juna biyu da kuma wani namiji ɗan shekaru 43 suna hannun 'yan sanda a birnin Abuja da ake gudanar da bincike a kansu. Sai kuma jaridar The Vanguard, ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar The Vanguard na cewa yanzu haka dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya sai Allah wadarai da matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ɗauka a kan tashar talabijin ɗinnan na ƙasa da ƙasa wato CNN kan rahoton da ya bayar na harbe-harben kawo ƙarshen bangaren 'yan sanda na 'yan SARS da aka yi a Lekki da ke birnin Lagos. Kungiyoyin fafutukar kare haƙƙin bil'adama da sai Allah wadarai da kalaman ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad cewa lallai gwamnati za ta ɗauki mataki a kan gidan talabijin na CNN idan har ba su janye wannan labari ba, tare kuma da neman ahuwa ga gwamnatin Najeriya bisa rahotannin ƙazon kurege da gwamnatin Najeriya ta ce CNN ɗin ta yi a kan wannan zanga-zanga da aka yi a Najeriya. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Halima Abdullahi da na gabatar da shirin ke muku fatar kasancewa lafiya. Wassalamu alaikum.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kogi ba kawai wani bangare ne na yankin ƙasa ba, wani muhimmin abu ne da rayuwar bil'adama ta dogara da shi, a cewar mataimakin sakataren harkokin Asiya ta Gabas da Pacific David Stilwell a wani jawabin kwanan nan a taron kaddamar da shirin haɗin gwiwa na India da Pacific kan batun inganta yadda za a rika tafi da koguna da suka ratsa a ƙasashe daban-daban. Kuma mutane da ke gabar kogin Mekong sun san da haka gaskiya ne, inji shi, saboda suna rayuwa cikin mummunar hali sakamakon aikin bada iko mallakar ruwan wanda ya ƙara yin mummunan tasiri akan rayukan miliyoyin mutane da suke kallon kogin Mekong a matsayin rayuwarsu. Kibiyar nazarin harkokin Asiya ta Eastern West Center tare da haɗin gwiwar ma'aikatan harkokin wajen Amurka sun shirya taro ta yanar gizo a ranar 15 ga watan Oktoba shekarar 2020 da ya tattaro da masu tsara manufofi da masana a fannin ilimi da wakilan kungiyoyin jama'a da wasu masu ruwa da tsaki a harkokin koguna da suke ratsawa a cikin kasashe daga yankin India da Pacific domin yin musayar ra'ayoyi game da ci gaba da yin aiki tare wurin tafi da koguna da suka ratsa a kasashe daban-daban. Mataimakin sakatare Stilwell ya taɓo abubuwa dangane da sabon haɗin gwiwar Amurka da yankin kogin Mekong da rawar da zai taka wurin faɗaɗa ayyukan Amurka a ƙasashe biyar na ƙaramin yankin Mekong. Ya ce Amurka ta nuna himma a kan yankin Mekong, kana dala biliyan 3.9 da Amurka ta bayar a yankin tun cikin shekarar 2009 shaida ne akan haka. Haka zalika taimako da muke baiwa hukumar kogin Mekong da kuma tabbatar da gaskiya wurin tafi da kogin da ya ratsa a kasashe daban-daban. Mataimakin sakatare Stilwell ya kuma taɓo batun damuwar Amurka game da ayyukan China da ke shafin kwararren kogin Mekong da kuma buƙatar shirya cikakken shirin shekara na musayar bayanai ta hukumar kogin Mekong. A jawabinsa na rufe taro, jakadar Amurka a Thailand Michael Desombre ya ce samun nasara a yankin Mekong ba kawai zai ta'allaka ne akan hukumomi da ayyukan haɗin gwiwa ba, sai da musayar bayanai cikin gaskiya akai akai. Haka ne kuma yasa Amurka ta kirkiro da shirin tattara bayanan ruwan Mekong da shawara daga sama da gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu 60 domin karfafa musayar bayanai da kuma daukar shawarwari a kibiyance. A bara, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sanar da adireshin yanar gizo na mekongwater.org platform da ke kunshe da sama da hanyoyi 40 da suka tattara komai game da hasashen yanayi da kimiyyar 'yan ƙasa. Ya ce Amurka na shirin kaddamar da wani gagarumin gyara da taima wannan shafin a makonni masu zuwa. Amurka da abokanta da ma abokan hulɗanta a faɗin duniya sun himmantu su ci gaba da yin aiki tare da ƙasashen yankin Mekong domin gina ci gaba mai ɗorewa da kyakkyawar makoma game da musayar albarkatun. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.